من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi daren Litani 21 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 18 ga watan 9 miladiya shekara 2022 gama Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi na Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na al-allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma kamar yadda aka sani bayan kammala karatu akan abin da ya shafi ahkamul janaiz mun fara karatu ne akan abin da ya shafi bida'uha bida'u janaiz wanda a zuwa jiya da muka yi karatu mun tsaya ne a daidai namba na 50 daidai daga cikin bid'o'in da mallan yake lissafowa wala Allah kamin mutuwa ko bayan mutuwa ko kuma lokacin fita da gawar dai sauransu kamar yadda muka tsara ko kuma lokacin wanke gawar mun karanto bid'o'i da dama wanda mun tsaya a na 50 a yau insha Allah za mu tashi a daidai na 51 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon fassara waɗannan abubuwan da mallan ya kawo kamar yadda ya dace kuma ya kare mu daga irin waɗannan bid'o'i ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ba a manta ba jiya kamar yadda na faɗa mun tsaya ne a na 50 wanda na 50 kuma shine daukan gawa alizin ta cewa sai kowani bangare na gawar sai an samu mutum 10 daga cikin barayin daga cikin bangarorin guda hudu da gawa ke ci ta bangaren dama ta bangaren hagu ta wurin kafa da kuma ta wurin kai to wannan ma babu wata shari'a da ta zo ko kuma babu wani abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa haka ake yi za mu tashi a na 51 shi ma wannan na 51 yana da alaka ne da fita da gawa. Malai ke cewa al-ibta'u fi sayri biha shine yana daga cikin bid'a da ake aikatawa, wanda wasu daga cikin suka yi imani da shi suke yin haka, suna ganin wannan kusantar Allah ne ko ibada ce. Shine ibta'u fi sayr, idan aka fito da gawan wurin tafiyan ba za a yi sauri ba, za a yi tafiya ne sannu-sannu, za a yi ta takawa sannu-sannu. Suka ɗauki wannan ma wata ibada ce ta musamman, wani abu ne wanda idan mutum ya yi zai samu lada a kansa. To wannan kuma ba haka shari'a ta ce ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ya koyi cewa a yi gaggawa, a yi sauri da gawar. Idan ta kwarace dama tana nan tana cewa ku kai ni, ku kai ni. Idan aka sun haka ne kuma tana nan tana cewa ina ne za ku je da ni. Saboda haka ga a kawo cewa takawa sannu-sannu a lokacin da aka ɗauki gawar. To idan aka ɗauke ta a matsayin ibada ta musamman, to wannan ta zama bid'a, wadda yana daga cikin bid'o'in da malam ya kawo a nan. Malam ya ce ya samu wannan magana ne a cikin littafin Al-Ba'ith li Abi Shama, ya zo da shi a shahi na 51 da shahi na 67. Ya ce kuma ya samo shi a cikin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim kenan, juz'i na 1 shahi na 299. Duk sun zo da waɗannan maganganu, kuma sun zo da su ne a matsayin cewa yin haka bid'a ce, babu ba hakan bai da asali a cikin shari'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da haka ba, Allah bai umarni da haka ba, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a same su suna haka ba. Saboda haka cewa dole sai an taka sannu-sannu kada a yi sauri, to wannan ba shiriyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Sai malam yake cewa abna 52 at-tazahum al-na'ash, yana daga cikin bid'a wanda baya da asali. A lokacin da aka gama sallah, mutane su zo su yi cincirundo a wurin ainihin gawar, kowa na son ya dauka a zo a yi cinkoso a wurin sosai, a bar dai adadin waɗanda idan aka same su za su iya ɗauka gawar, to shikenan ya wadatar. Amma sai an zo an cincirundo wurin, an cika, an kewaye ainihin makarar gawar, kowa na son dole sai ya ɗauka, kowa na son dole sai hannunsa ya kai, to wannan ba koyarwa ba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haka ba, sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka suke yi ba. Bal abinda ake bukata kawai adadin mutanen da za su iya ɗaukan gawa, da zara an same su shikenan ya wadatar. Ba lallai a ce dole sai kowa ya zo ya ɗauki gawan ba, ana waso su, ana cincirundo a wurin ainihin gawan. Saboda haka ba haka ba ne, illa kawai adadin waɗanda za su ɗauki gawan su same su shikenan. Malam yake cewa haka Ibn Hazm ya kawo shi a cikin littafinsa Al-Muhalla, juz'i na 5 shahi na 178, ya zo da shi akan haka. Ya saukar da namba a kasa namba na 2, da malam yake cewa thumma ruya an Qatada yace shahidtu janazata fiha Abu Sur ko kuma Abu Siwar, yake cewa ya halarci wata jana'iza wanda a ciki akwai Abu Siwar, yace huwa Harith bin Hassan al-Adawi yana ciki, yace fasdamu al-sarir, bayan an gama sallar sai mutane suka yi ca akan wannan ainihin makarar gawar, kowa na son a ce da shi za a dauka. Wa qala Abu Siwar, sai Abu Siwar yake cewa atarauna ha'ula'i afdalu, yanzu kuna ganin ainihin waɗannan su ne suka fi falala, aw ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yace kana ar-rajul minhum idza ra'a muhmilan hamala wa idza tazala wa lam yu'zi ahadan, yake cewa wa illa ay tazala wa lam yu'zi ahadan, yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda su suke yi, kana ar-rajul mutum ya kasance minhum daga cikin su, idza ra'a muhmilan hamala, idan ya ga wuri da zai shiga shi ma ya tallabi gawar, a tallabi gawar da shi, shikenan sai ya shiga shi ma a tallabi gawar da shi, wa illa idan ku babu wuri shikenan ay tazala sai kauce, wa lam yu'zi ahadan ba tare da ya cutar da kowa ba. To sai ga yanzu gashi an sallah ana son a dauke wa, yayin mutane su kaita kowa na waso son a ce da shi za a dauka, to shine yake tambaya yake cewa to wai kuna ganin wa'anga abin da suke yin nan shine yafi, ko kuma wa'annan su suka fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka fi falala ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, eh ka san ma me ba a mako gadawa, duk wani wanda yake yazo bai zamani ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to kowaye shi komai matsayin sa kasa yake ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba na ishara yake cewa abinda wa'anga hake yi yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi shi ba. Saboda haka yanzu sai ka zaba wasu waye zaka yi koyi da su, wa'annan ko kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle tabbas duk mutumin da gaske yake a musulunci ya tabbatar da cewa babu wa'anda za a yi koyi da su sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wani abinda ainihin ya saba ma tsarin su, to wancan tsarin da aka zo da shi sabo kuskure ne. Saboda haka Allah ma karan kansa ya tabbatar da haka, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka cewa tabbas abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shine daidai, abinda wani yayi wanda ya saba musu shine kuskure. Allah ya ce wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda ya mushaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, manzon Allah yayi gabashi yayi yamma, ga abinda manzon Allah yayi ta bangaren ibada shi ya saba masa yi wani abu daban, sai Allah madaukakin sarki ke cewa sai bi hanya wadda ba ita ce hanyar mu'minai ba. Wannan kowa ittifaq sun tabbatar da cewa al-mu'minuna a wannan lokacin sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah madaukakin sarki ke cewa yabi hanyar da ba ta mu'minai ba, za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa, kuma a ƙarshe zai shiga cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kare mu. A shiga gannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai sune suke kan daidai. Saboda haka duk wani wanda ya saba musu yayi akasin abin da suka yi, to nashi din shine ainihin kuskure. Saboda daidan su da suke yi yadda da su da Allah madaukakin sarki yayi, shi yasa a wurare daban yake tayyaban su. Wani wuri yace musu radiyallahu anhum waradu an, Allah madaukakin sarki sun yadda da ainihin sakamakon da Allah zai ba su, Allah ma ya yadda da aikin da suke yi. Kaga ainihin kwata-kwata gaba daya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa nasu din shine daidai. To shine shi Abu Siwar yake cewa wa kuke ganin yafi, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ga yadda suke yi, suna ta tsantsan ne natsuwa suke yi, idan aka tashi za a je a dauko gawa, idan adadin da ake bukata sun samu babu wani wuri, to mutum baya zuwa yace sai ya kutsa shi ma sai an dauki gawar da shi. To amma kuma abun mamaki yanzu gashi an gama sallah gashi wa'annan kawai kowa ya kutsa, kowa na waso so a ce sai an dauki gawa da shi. To kaga ashe asalin wannan wasusun da ake na daukan gawa wani abu ne wanda yake ba shari'a bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi haka ba. Saboda haka bid'a ce wadda take bid'a, ya kamata mu nisanci irin wa'annan abubuwan gaba daya. Abu na 53 malam ke cewa tarku iqtirabi min aljanaza, to kaga kuma wanga akasin wancan ne, waccan mutane da zara za a doki gawa kila baya an gama sallah suna ainihin kutsawa, suna sauri, suna wasosu, to su kuma ainihin wanga abin da suke yi shine ainihin kyamar gawan ma. kowa baya son ma yazo kusa da gawar, ana ganin gawar a bakiya ma ce ko kuma a ainihin abin tsoro ce, ana tsoron gawar ma gaba daya. To shi ma yin haka wannan ma yana daga cikin ainihin bid'a wanda bai dace ba, kamar malam yadda yake cewa ya samo shi a cikin alba'is na shahi na 66, to shi ma bid'a ce bai dace ba, haramun ne. Abu na 54, malam yake cewa tarkul insati fil janaza, shine abin da ya kamata mutane a same su da natsuwa ba tare da yawan surutu ba. To mutane su ainihin bar wannan shiriya na munzon, shiriyar da ainihin aka samu a zamanin munzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda sahabbai suke yi. To kago wani abu su ta surutu a lokacin da aka dauki gawa ko lokacin da ake batun binne gawa, to duk wannan ma nau'i ne na ainihin bid'a. Bala yake cewa a cikin an same shi ne daga cikin hashiya na Ibn Abidin juz'i na 1 shahi na 810. Malam ke cewa haza nasu yashmilu raf'u saut, wannan ma ya shafi hatta daga sauti bi zikr a lokacin da aka dauko gawa ko lokacin da aka je makabarta ana tonon kabari, wa'ansu suware suna dauka sauti suna zikiri, ko kuma ainihin lokacin da aka dauko gawar ana tafiya da gawar suna zikiri, suna daga sauti suna zikiri. To dukkan wannan ma ya shiga ciki, abu ne wanda bid'a ce wanda ba a same ta zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kama fil faqra ba'da haka, kamar da yazo a can ainihin baya, wa tahaddusun nasu ba'duhum ma'a ba'd, da kuma yadda mutane a makabartan ko kuma ba lokacin da aka dauki gawar za a je da ita makabarta mutane su yi ta surutu, kuma musamman ma abin da ya shafi surutun su na duniyar su. To dukkan wannan haramun ne, dukkan wannan abu ne wanda yake bid'a ne, wannan baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yake cewa nahu zalika, da dai makamancin haka. To dukkan wa'annan galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma gawar da za a dauko ba, hatta makabartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ziyarci makabarta, saboda wannan makabarta ainihin tana tunatar da ku ainihin me lahira. To in dai makabartan ne wanda yake ba gawar ne hili aka gani ba, a kabari ne ko kuma kaburruka ne, to ai min babil aula gawar murarata ya kasance ita tafi tunatar da mutane lahira, a daidai da lokacin da mutane suka gawa hankalinsu ya koma ga abin da ya shafi lahira, kuma bai dace ba a ce a wannan lokacin kuma suka buge da surutu, hira da kuwace-kuwace da dukkan wani abin da shari'a bata tsara cewa a yi ba. To kaga min babila aula lokacin da aka ga gawar, to in ya kasance aka waye gari mutane sun dauko gawa kuma ba abin da ya dame su sai surutun su, sai hirar su ta duniya suke ta yi, ko kuma a lokacin da aka je wa'in suna tonon rami, wa'in suna nan suna ta surutun duniyar su, to kaga ba a samu ibrar da ya kamata a samu ba, ba a samu natsuwa da kuma ainihin lura da ya kamata a samu ba a daidai wannan lokaci. Wannan lokacin alal aqalla ya kamata mutane su samu natsuwa, mutane hankalinsu ya koma lahira, ko da alal aqalla akamin nan ba sa tunanin lahira, to yanzu tun sun ga gawa ga wani ya mutu, ka tabbatar da cewa kai ma watan wata ranar mutuwar zaka yi, to ya kamata hankalinka yanzu ya koma ainihin ga lahirar, ya kamata ainihin ka samu ainihin natsuwa dangane da abin da ya shafi gawa. Amma idan ba a samu natsuwa ba, to rashin natsuwar da ainihin hargitsi da surutu da sauransu, wannan ba shiriyar ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, bal ma yana daga cikin bid'ar da aka kirkiro bayan wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bala yake cewa abu na gaba na 55, al-jahru bi dhikri aw bi qira'ati al-Qur'an aw al-burda aw dala'il al-khairat wa nahwi zalika, yana daga cikin bid'a wanda bid'a ce ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, shine lokacin da aka dauko gawa wa'ansu su ta daga sautin su suna zikiri, aw bi qira'ati al-Qur'an, ko kuma mutane wa'ansu su ta karatun Qur'ani, aw al-burda, ko kuma su ta karatun al-burda, aw dala'il al-khairat, ko kuma dala'il al-khairat wa nahwu, ko dai lokacin da ake rakiyar gawar ko kuma lokacin da aka kai makabartan, kowane daga cikin su ba sunna bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sunna bace ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka bid'a ce daga cikin bid'o'i da suka biyo bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wannan yana daga cikin bid'o'i. Malam ya ce ya samu wannan ne a cikin littafin al-ibda'u shahi na ainihin 110, da kuma iktida'us siratul mustaqim shahi na 55 da kuma al-i'tisam na Imam Shatibi juz'i na 1 shahi na 372. Idan ka je a wannan littattafan zaka sami sun kawo wa'annan abubuwan kuma sun kawo shi ne a matsayin cewa wa'annan abubuwan bid'o'i ne wa'anda basu halitta ba, ba a yin su ba shiriyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Da kuma a cikin littafin Sharh Tariqatul Muhammadiyya juz'i na farko shahi na 114 kuma malam yake cewa hatta a wannan littafin na ahkamul janaiz ka koma ka dubi matsala ta 48 za ka ga shi ma malam ya kawo ya tattauna akan wannan matsala ya tabbatar da cewa ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, wannan wata bid'a ce wadda ba ta da asali a cikin addini. Saboda haka ba abin da ya kamata ya sai mu nisanci irin waɗannan abubuwan, kuma mu roki Allah ya kare mu daga irin waɗannan da kuma makamancin irin waɗannan bid'o'i din. Abu na 56 shi ma kamar wancan din ne az-zikru khalfal janaza bil jalalati aw al burda aw al dalail wa asma'ul husna, yake cewa azzikri da za a yi ta yi bayan ainihin gawar, an wuce da gawar waɗansu masu biyo baya suna ɗaukaka sautin su suna ainihin ɗaukaka sautin su bil jalala ta hanyar rera waƙin da ke cikin wannan ainihin littafin aw al burda ko kuma al burda aw dalail ko kuma dalail ko kuma wa asma'ul husna ko kuma ana karanta asma'ul husna ana ɗaga sauti bayan an wuce da gawa ɗin. To duk waɗannan ma abubuwa ne waɗanda ba sunna bane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan ba, ba a yi waɗannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, innama daga baya ne aka kirkiro su kuma ana nan ana ta yi. Saboda haka ya kamata mu nisanci irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Bala ya ce ya samu wannan magana ne a cikin As-Sunan wal Mubtadi'at na li Sheikh Muhammad bin Ahmad Hadir al-Shaqiri a shahi na 67 kenan. As-Sunan wal Mubtadi'at sunan littafin kenan. Malamin da ya wallafa littafin shine Sheikh Muhammad bin Ahmad Hadir al-Shaqiri, shi ya wallafa wannan littafin. Saboda haka ya anan ne malam ya dibo wannan magana kuma ya zo da shi ne shi ma a matsayin bid'a ce wadda ba ta da asali a cikin addini. Sai na 57 al-qawlu halfaha, to ainihin akwai waɗanda kuma su bayan an ɗauki gawar ana tafiya da gawar za su yi ta faɗa bayar gawar suna cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumit wa huwa yuhyi wa huwa hayyun la yamut subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahrul ibadi bil maut wal fana, suka yi ta rera irin waɗannan ainihin me askar din bayan an wuce da gawa. To wannan ma shi ma bai da asali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba, babu wani hadisi da zaka gari da zaka ga ya kawo wannan askar a matsayin askar ne da ake yi bayan an wuce da gawa. To akwai waɗanda su kuma abin da suke yi kenan, ba da la'ilul khairat suke karantawa ba, ba waɗansu zikiri suke yi ba, ba Qur'ani suke karantawa ba, ba alburda suke karantawa ba, su kuma ga abin da suke yi sai su ta karanta wannan ainihin azkarin cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahrul ibadi bil maut wal fana, sai su ta karantawa suna ta maimaitawa kuma suna ɗaga sauti akan haka. Da shi ma duk inda ka ji wannan to bid'a ce ake, ƴan bid'a ne ke yin bid'ar su, ba addini bai koyar da wannan ba. Babu wani hadisi da ya zo wanda yake koyar da wannan, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa bin sunna, sun fi kowa faɗin sunna, saboda haka ba su yi haka ba. Idan ko ba su yi haka ba to kaga ba addini ba ne. Ba yadda za ka yi ka ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abu amma gaba ɗayan su babu wanda ya zo da shi cewa ya ji manzon Allah ya faɗa kuma aka yi ta yi. To idan ko ainihin ba su ji ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, bai ba da umarni ba. Idan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da umarni ba, ina ne aka samu umarnin? Sai dai a same shi kan wurin shaidan. Dama inda duk abinda inda na addini ne bai hito daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to tabbas ya fito ne daga shaidan. Allah ya kare mu daga kayan shaidan. abnasa 58 asiyahu halfal janaza shine mutun yata kuwa bayan ainihin gawa yana cewa istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum kawai ana ta sai ga mutun ya tsaga kuwa yace istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum ku neman masa gafara Allah zai gafarta muku kawai ana ta sai ga mutun ya tsala kuwa akan haka da shi ma duk wannan baya da asali a cikin addini wa nahwi da makamancin haka bala yake cewa idan ka dubi madhal na Ibn Hajj juz'i na bi shahi na 221 da kuma al-ibda shahi na 113 duk sun kawo wa'annan a matsayin cewa wa'annan abubuwan gaba ɗaya bid'a ne wanda ba su da asali a cikin addini saboda haka bid'a ce sai abu na 59 shine as-siyahu bi lafzi al-fatiha tu inda al-murur bi qabri ahdi salihin wa bi mufarakati turq yake cewa wa'ansu kuma su abinda suke bid'a da suke yi shine as-siyahu bi lafzi sai kaga ana tafiya kawai sai kaga mutun ya tsala kuwa yace al-fatihatu ma'ana a karanta fatiha aina inda mururu bi qabri ahdi salihin da zara an wuce wani kabari na ainihin mutumin kirki mutumin kirki sai tsala kuwa yace al-fatihatu ma'ana a karanta fatiha da zara an zo wure wa bi mufariq turq da kuma ainihin mararraba haka inda hanyoyi suka rabu sai ga mutun ya tsala kuwa cewa al-fatihatu to kaga wannan duka ba shari'a bane shari'a bata zo da wannan ba saboda haka ya kamata mu nisance shi ko da za ka ga wani na yi to yana yi ne kawai a matsayin sa na dan bid'a ko a matsayin sa na wanda kawai yake bin dan bid'a bai sani ba bai san me matsayin sa ba ya ji ana yi ne shi ma yake yi amma dai a addinance addini bai zo da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba sai abu na 60 qaulul mushahid li janaza shine fadan wanda ya halarci inda gawar take ya halarci inda ainihin za a je ainihin binne gawa sai ta ce alhamdulillahi allazi lam yaj'alni min as-sawad al-muhtaram yake cewa ainihin me godiya ta tabbata ga Allah wannan da ainihin me lam yaj'alni bai sanya ni ba min as-sawad daga cikin bakaken abubuwa al-muhtaram waɗanda ake ainihin girmamawa ko ake ainihin mutuntawa ko dai yana nufi bai sanya shi daga cikin ainihin bakakin mutane ba ko kuma as-sawad shine ainihin wa'annan dabbobin da ainihin suke cutar da mutane irin su kunama da su maciji da sauransu ba ke cewa sai ce godiya ta tabbata ga Allah da bai sanya shi a wannan ba to dukkan wa'annan ma abubuwa ne wa'anda ba shari'a bane addini bai zo a addini bai zo da shi ba mala yake cewa kamar yadda yasa ainihin akasa sarha fil miftahil karama bi annahum mustahab yake cewa an bayyana da shi karara a cikin ainihin miftahul karama cewa yin haka ma mustahabbi ne ka san wannan ittafi ne na yan shi'a saboda haka su suna ganin wannan abu ne wanda yake addini ne alhali duk da cewa ba su da wani dalili wanda ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya koyar da haka ko manzon Allah ya bada umarni akan ai haka amma su suna ganin cewa ma ainihin mustahabi ne to ba mustahabi bane bid'a ce saboda ka'ida ta usuliya baka ce ma abu ainihin mustahabi ne Allah akallan sai ka samu masa dalili sai ka samu masa nassin da zai tabbatar da haka sannan yake zamowa ainihin me mustahabi ne saboda duk abin da kace mustahabi ne cewa kake in aka yi za a samu lada saboda wannan ita ce ainihin ta'rifil mustahabi ma yusabu bi fi'lihi wala yu'aqabu bi tarkihi shine abinda idan ka yi shi za a baka lada idan baka yi shi ba kuma baza maka ukuba ba to kaga muhalli shahid in ka yi shi za a baka lada idan a duk lokacin da ka ce wa mutane kaza za a samu lada akan sa ka ce mustahabbi ne ma'ana cewa kai za in ka yi shi za ka samu lada shi kuma Allah madaukakin sarki shike bayar da lada kuma shi yake ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda za a yi za a samu lada saboda haka duk wani abinda za a ci za a samu lada a kansa alal akalla ana bukatan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata aya daga Allah madaukakin sarki wanda zai tabbatar da cewa me za a samu lada akan haka idan ko ba a samu haka ba to ya zama bid'a ce saboda haka duk abinda baya da dalili aka kawo shi a matsayin addini bid'a ce sai na 61 i'tiqadu ba'dhum anna janazata idha kanat as-saliha taqifu 'inda qabri al-wali 'inda al-mururi bihi ala raqmi min hamiliha. Yace abu na 61 akwai wa'anda su suke i'tiqadi, suke yadda, suke kudurtawa a cikin ainihin zukatan su cewa me i'tiqadu ba'dhum sashi i'tiqadin sashi daga cikin su anna janazata cewa gawa idza kana saliha idan gawar ta mutumin kirki ne ta salihin mutun ne to idan aka zo wucewa aka wuce kabarin wani wali to gawar nan za ta tsaya anan yaya gawar za ta tsaya ana dauke da ita an zo za a wuce wani kabarin wali to gawan wai za ta tsaya a wannan wuri to kaga idan aka zo wucewa kabarin wali sai ta tsaya a wurin inda muru a lokacin wucewa da shi ala ragmi min hamiliha a lokacin da su ma waɗanda ma suka dauke ni ma basu ma sun ta tsaya ba basu ma ko sun ta tsaya ba saboda haka za ta tsaya su kan kukan kuna nan kuna dauke da makara ba kuma sun ma ainin ta tsaya ba ita kan tana nan ta tsaya a kabarin wali to kaga dukkan irin waɗannan abubuwan kai ka san ya fi kama da tatsuniya bisa ka ce ya fi kama da addini saboda haka duk waɗannan abubuwan ana nan ana ta yi shi yasa tatsuniya mu da ake yi ainihin a nan za ka yi ta mamakin ya za a faɗi irin waɗannan maganganun to nan dukka mai sauki ne waɗansu wuraren ana faɗan fiye da abin da ake faɗa a nan yanzu kaga dai a ce ainihin ana ɗauke da gawa ita gawa ba za ta iya tashi ta je wurin kabarin waliyin ba sai an ɗauke ta in za a wuce da ita sai ta diro sai ta sauka to kaga wannan dukkan abubuwa ne ga suna ana ta yi waɗanda Allah bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba kuma an ka ce baka yarda da shi ba sai a ce ka zama munkiri ko ka zama wani abu na ainihin na daban ana ganin ma ba a yarda da addininka ba tunda ka ce baka yarda da shi ba ko kuma ainihin kana zagin ainihin waliyai ko kana sukan su to kaga dukkan irin waɗannan abubuwan in dai ba mutum ya samu ainihin ɓatan basira ba ba yadda zai yarda da wannan to amma zaka samu wani in za a yanka shi in za a kashe shi ne sai yana nan tare da wannan akida saboda haka ba zai iya barin wannan akidan ba Allah madaukakin sarki ya kare mu abu na 62 القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما yake cewa alqawlu inda ru'yatiha abinda mutun zai fada lokacin da yaga ita gawar cewa wa'an suna itikadi cewa lokacin da mutun yaga gawar sai ya ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari da shi wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya Allahumma zidna imanan wa taslima Allah ya ƙara mana ainihin imani da kuma ainihin mika waya to da malam yazo zai tattauna akan sa sai nuna cewa wanga ƙarin na ƙarshe cewa Allahumma zidna imanan wa taslima to shine ma babban hadarin da ke ciki saboda ainihin me bai inganta ba shi yasa namba na uku kasa za ka ga ke cewa auradahu fi sharhi shir'a a shahi na 60 da 665 yace tamamul hadisi awwaluhu da yake cewa ainihin wannan cikin wannan hadisin yake cewa awwaluhu almautul fazu fa idza ra'aytum janaza idan kuka ga ainihin gawa fa kumu kumike tsaye wa kulu sai ku ce fa zakarahu sai kawo wannan ainihin zikirin sai kawo wannan cewa haza ma wa'adana Allahu wa rasulu wa sadaqa Allahu wa rasulu Allahumma zidna imanan wa taslima yace wala a'rifuhu bi hadha tamam yace ni kan ban ma san wannan hadisin ba da wannan ainihin cikon da aka yi na karshen sa cewa Allahumma zidna imanan wa taslima malaki ce kwata kwata ma bai san shi ba ainihin akan haka wa awwaluhu fi masnad amma harkon shi in ka duba ainihin masnad na Imam Ahmad zaka sami wannan bayani akan haka a juz'i na uku shahi na 317 wal baihaqi haka kuma zaka same shi a littafin Imam Baihaqi juz'i na hudu shahi na 26 min hadisi Jabir daga hadisin Jabir wa rijaluhu thiqat ce mazajin hadisin amittattu ne yace wal ahadith fil amr bil qiyam al kathira, kai ma ba ma wannan ba akwai hadisi da dama da suka zo cewa idan kuka gawa ku miƙe sai, idan kuna zaune aka zo za a wuce da gawa to shikenan sai ku miƙe, ma'ana wanda zai raka gawa ku ba zai zauna sai an kai lokacin da aka kai maka barta ne. To yace wannan akwai hadisi da dama waɗanda suka zo akan haka, wahiya wa in kanat mansuha, malam yake cewa ta hadda cewa hadisan dun mansuha ne an share su kamar sabaka bayanu kamar yadda bayanin sai gabata baya fi muhallihi a bagirin sa, yace fa laysa fiha hadhihi ziyada, da dukkan waɗannan yawar hadisin da aka samu waɗanda suke umarni cewa a miƙe tsaye, to babu wannan ainihin ƙari ainihin a ciki, ƙarin gaba ɗaya cewa alhamma ko kuma ainihin haza ma wa adana Allahu wa rasulu wa sadaqa Allahu wa rasulu Allahumma zidna imana wa taslima, to babu wannan ƙarin a ciki gaba ɗaya, amma dai akwai hadisai da dama waɗanda suke umarni cewa da zaran kun ga za a wuce da gawa idan kuna zaune ne ku miƙe har sai an wuce da gawa, tare da cewa yace akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo akan haka, amma tare da shi malam yana ga cewa ma waɗannan hadisan dun mansuha ne wanda yayi bayanin su a can baya, to amma wannan ƙarin kan kwata kwata gaba ɗaya babu su gaba ɗaya, a dukkan hadisan nan da suka zo da yawa waɗanda suke ba da umarni akan cewa a miƙe, to babu wannan ƙari na wannan zikirin da suka kawo cewa shi ne ainihin za a yi, saboda haka shi ma bai tabbata ba, shi ma bai inganta ba, wani nau'i ne na bid'a wanda aka kawo akan haka, illa kawai miƙewa aka ce ai. Sai na 63, itiba'ul mayyit bil majmara, shi ne bin mamaci da ainihin garwashin wuta, malamai suke fassara shi shine cewa ainihin bin shi da ainihin aita maganganu wanda basu dace ba, musamman ainihin miyagun ayyukansa, aita labari da sauransu kamar yadda wa'insu malamai suka fassara shi akan haka. Yake cewa ya zo a cikin mudawwana juz'i na ɗaya shahi na 180, yake cewa ka dubi matsala ta 74, shi ma malam ya tattauna wannan bin raka mamaci da ainihin wannan garwashin wuta, ma'ana ambaton miyagun ayyukansa ko laifukansa da yake tai. Abu na 64, at-tawafu bil janaza haula al-adriha, shine a dauko gawa sai a zo a wani kabari ko wata kabarta sai a yi ta zagaye wannan kabarin da wannan gawa, gawar aka dauko za a je a binne, to amma an samu kabarin wani waliyi, saboda haka sai an je an yi tawafi da wannan gawan a kabarin wannan waliyi, duka abubuwa ne waɗanda suke ake yi, yani adratul awliya, ma'ana kaburkan waɗansu waliyai, malam yake cewa ya same shi a cikin al-ibda shahi na 109. Abu na 65, at-tawafu biha haula baitil atik 7, akwai waɗanda su kuma idan suka dauko gawan sai su je baitul atik, sai su je su zagaye wannan ainihin ɗakin, sai an zagaya da shi, sai an yi tawafi da shi zagaye 7, kamar yadda ake yi a Ka'aba, kamar yadda mutane ke yi a Ka'aba tawafi ɗaki 7, cewa sai an je an zagaye wannan ainihin ɗakin so 7 akan haka. To duk wannan ainihin bid'a ce, ba ta da asali a cikin addini, kamar yadda mai madhal ya zo da shi juz'i na 2 shahi na 227. Sai abu na 66, al-ilam bil janaza ala abwabil masajid, shine ainihin sanarwa akan wane ya rasu a zo a kohan ainihin mai masallaci, duk wanda zai fita sai an sanar da shi, duk wanda zai fita sai an zo sanar da shi, duk wanda zai fita sai an sanar da shi, koko a zo a yi ta shela, a yi ta irin kururuwan nan da ake yi cewa wane Allah ya masa ainihin cikawa da sauransu, wanda yake duk waɗannan an tattauna su a can baya cewa wannan ya saba ma ainihin ka'ida, wannan yana daga cikin ainihin annayu, wanda ainihin shari'a ta hana, wanda bai dace ba mutane su yi ta yinsa, musamman ma kwanaki mai bayani cewa musamman ma lokaci yanzu ya canza, akwai hanyoyi daban-daban da za a yi sanar da rasuwan wani ba tare da wannan kururuwan ba, ba tare da ɗaga sauti ba, ba tare da amfani da loudspeaker akan haka ba, ga waya ɗin nan, wani zai buga mu wani Allah ya masa cikawa, shi ma wancan ya buga mu wancan, shi ma wancan ya buga mu wancan, kamin ka ce kwabo duk labarin ya yaɗu gaba ɗaya, za a samu ainihin mai waɗanda za su zo su tsayo akan ainihin kawar da shi, saboda haka ba bukata a yanzu cewa sai an zo akan ainihin a buɗe loudspeaker ana hurawa ana menene da sauransu, ana son kokarin cewa a sanar da mutane cewa wani ya rasu wanda wannan ya saba wa addini kamar da so da yawa mun sha ambaton sanin shi ma mai madhal ya zo da shi juz'i na bi shahi na 121 da shahi na 262 da shahi na 200 zuwa shahi na 263 duk ya tabbatar da cewa wannan ainihin bid'a ce wannan abu ne wanda yake bai dace ba abu na 67 shine idkhalul mayyit min babir rahma fil masjid al aqsa a dauki gawa a ce sai an je ainihin masjid al aqsa bainin kudus kenan kuma sai an shigo da shi ta kohar da ake cewa babur rahma sai an shigo da gawar ta wannan wa wad'ihi bainal babi wa sakhra kuma a ainihin aje shi tsakanin kofar da wani dutse dake cikin ainihin masallaci cewa sai an aje shi a wannan wuri to saboda haka dukkan wayannan abubuwa abubuwa ne wajtima'ul ba'dul mashahihi yaqra'una ba'dul askar kuma a samu wayansu shehwanni bayan an aje gawar su zo su ta karanta wayansu askar wa gawar to dukkan wayannan baya da asali a cikin addini manzon Allah bai haka ba bai kuma koyar da haka ba abna 68 shine arrafa'u inda hudurul janaza fil masjid qabla as-salati 'alayha aw ba'daha wa qabla raf'iha aw aqiba dafnil mayyit inda al-qabr arrasa shine arrasa nau'i ne na ainihin wakoki da ake lokacin jahiliya wanda hatta lokacin musulunci ma ana yin wannan shine rera wakan da zai nayabo ga ainihin mamaci na ambatun kyawawan halukkarsa kyawawan ɗabi'unsa sai a samu wani mawaki yana rera waka yana ambatun kyawawan ɗabi'un mamaci shine ake ce mu arrasa nau'i ne na agradi shir to saboda haka akwai masu yin wannan idan aka dauko gawa aka zo da shi a cikin masallaci kamin ai masa sallah sai a samu wani wanda yake ta wannan ainihin rera wannan wakan kamar yadda an hatta a nan Najeriya zaka samu akwai waɗansu a waɗansu masallatayya idan liman ya shigo masallaci kamin ya kai ga zama ga wannan minbarin nasu a ranar Juma'a zaka ga wani ya tashi yana rera masa kirari yana kaza akwai masallatayyan da na gani da irin waɗannan ɗabi'ar to su wayan gagawa suke ma wannan idan aka zo da gawa a cikin masallaci kamin a yi masa sallah sai a samu ainihin wani mawaki sai ya rera wannan gawar ya ambaci kyawawan ɗabi'unsa kyawawan halinsa mai kyauta ne mai menene da sauransu kamin a yi masa sallah au ba'daha ko kuma bayan a yi masa sallah wa qabla rafi'a kamin a ɗauki gawar au aqiba dafnil mayit ko kuma bayan ma an binne mamacin inda qabr a nan wurin kabarin bayan an gama binnewa sai a samu wani mawaki wanda zai rera masa waka yana yabonsa yana faɗan kyawawan halullukansa da dai sauran irin waɗannan abubuwan da suke yi dukkan abubuwa ne waɗanda a waɗansu surare duk ana yin waɗannan abubuwan malam yake cewa ya samu wannan magana ne a cikin littafin al-ibda shahi na 124 zuwa shahi na 155 idan ka dubi littafin zaka same shi a wannan kan dole ka bari mu karkare waɗannan guda biyu din الاتزام لحمل الجنازة على سيارة وتشييعها على السيارة وأن ما من شاف دنس أن شوى أينهن لزم تاوى أتي دولي سي أن أكي غاوى أكي موتا كما ما سركي غاوى دولي سي سنشي موتا تدوكا وأن أينه نوء إني وان ديكي زامن من زن الله صلى الله عليه وسلم بهاك أكي إيبا zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake yi daukan gawar ake yi a wayayen ainihin mutane ta wucewa da shi wannan ma yafi kaiwa ga ainihin mai nuna ibra da kuma wa'azatawa da ake bukata a samu ainihin a gawa na ganin ko kwanaki mun magana a nan wani ma yayi tambaya ainihin a nan har muke cewa to matsaloli ne waɗanda suke yanayi ne da muke ciki ainihin a yanzu ita ma batun abin da ya shafi harka ta ibada ma ta zuwa jana'iza yau idan ka ce mu wani ya taka daga nan zuwa makabarta kawai saboda bukatar kasama sai dai kada ya cimma bukatar duk gaba ɗaya rayuwa an maida ba a son wahala gaba ɗaya kowa sun yake sauki kowa sun yake ainihin cikin sauki ba a son wahala
to saboda haka karshen ta ma an kalizim ta mutane cewa dole a ba hawa mota da gawa karshen ta ma shikenan wata gawan ma sai a zo a rasa mutane da za su zo su rakata to amma dai mu sani cewa wa hakan ba shine mafi falala ba shine daidai ba abinda yake mafi falala shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa saboda haka duk lokacin da muka samu dama na mu koyi da manzon Allah ta wannan bangaren to mu yi kokari mu yi koyi da shi musamman ma ainihin kila gawa ba su da nisa da ainihin makabartar da za a kaita kaga nan ya kamata idan ya kasance ahlus sunna ne suka taru rin a dabba a yi kokari a dan wannan dabba ka wannan sunna koda ba za a yi ta yi kullun ba to a dai samu lokaci musamman kamar yadda na faɗa idan gawan na kusa da makabarta ne sai a dabbakar da wannan sunna maimakon a samu ta sai a dauki gawan a kafadu sai a raka gawan wannan yana da kyau kwarai da gaske tunda ko babu komai haka aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san ko ba ko kai ka hikowa kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abinda manzon Allah yayi aka yi a zamanin sa shine mafi ala shine mafi lada shine mafi falala to ya kamata mu ma mu yi kokari mu bayin haka nan idan dama ta samu sai abu na karshe na wannan babi na 70 shine hamlul ba'dil amwati ala arabatil mudaffa mudfa shine a dauke shi a baro ko a amalanke shine araba al mudfa amalankin da ake turawa ko baron da ake turawa duka waɗannan ma ba haka aka samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi shine a dauki gawar a kafada a wuce gaban mutane shi yasa hadisi suka zo cewa idan aka wuce da gawa kuka ga gawa za a wuce da gawa to ku tashi sai miki so da yawa nan munan da ake dauka da mota an ba irin motan nan na da tifan daukan yashi kaga mutane a ciki ba waye mutanen da yake ba suke diban yashin ba shine zakai ta tunanin ko gawa ne amma ba haka ba inda a kananan motocin nake skila ma za a zo a wuce da gawan ma baka san cewa gawa bace to kaga dukkan wannan yana hana mana ainihin ibra da wa'azantuwa da ya kamata mu samu a lokacin da aka dauko gawa saboda haka koda ba mai kullun ba ya kamata lokaci zuwa lokaci a dabbakar da wannan ainihin sunna saboda kada wannan sunna ta mutu kada ƴaƴan mu su zo su tashi ba su ma san da wannan ba to ya kamata mu ma mu ta dabbakawa idan dama ta samu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dabbakawa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah ya yafe mana marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya wa'inda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jikan su Allah ya rahmshe su musulmai daga cikin su shugabannin mu Allah ka shirye da su Allah ka sa ka daura su akan hanya madaidaiciya ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su iko mana adalci ka ba mu iko musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka kare mu daga ainihin ruwan ambaliya ka kare mu daga ainihin iska ya Allah wa'inda abubuwan suka shafa muna roƙon Allah ka maida musu sabon arziki ka kare su kuma Allah madaukakin sarki ka kare gidajenmu da ainihin saura ainihin muhallinmu gabaki daya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh